Sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmati Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Talata 4 ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji cewa hukumomi sun yi tur da mummunan harin nan da aka kai jihar Kogi ranar Lahadi.
Duk wanda suke wannan ba su kyautawa ba, rashin biyayya ne ga jakada farin manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama su ji wannan watan Ramadan.
Za kuma a ji cewa a Najeriya shugabanni masu barin gado da masu jiran gado na shirin bayyana kadarorinsu kamar yadda al'adar take. Kamar kowane hantsi na ranar Talata, yau ma Mahmud Ibrahim Kwari na tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Sula Barma zai shigo da sharhin jaridun Nijar. Za kuma a ji darussan azumi albarkacin watan Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a ƙauyen Yahidni da ke arewacin Ukraine domin zagayowar ranar kubutarwa da kuma tunawa da fararen hula 400 da sojojin Rasha suka tsare su a ƙarƙashin ginin wata makaranta tsawon kwanaki 27 kafin daga bisani aka kubutar da su. Hukumomin Rasha sun zargi hukumomin leƙen asirin Ukraine da shirya kai wani harin bam a wani wurin shakatawa da ƙananan aikace-aikace na St. Petersburg Cafe da ya halaka wani mai rubuce-rubucen yanar gizo na ma'aikatan sojan Rasha da ke taimakawa mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Fadar White House ta faɗa a jiya Litinin cewa gwamnatin Amurka tana matsa lamba a kan sako ɗan jaridar nan na mujallar nan ta Wall Street Journal da ake kira Ivan Gershkovich, wanda ake tsare da shi a ƙasar Rasha bisa zargin leƙen asiri. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin New York, inda ya shirya kwana da yammacin jiya Litinin a katafaren gidansa na Trump Towers kafin ya bayyana a kotu a yau Talata bisa tuhumar da ake masa karon farko da wani shugaban Amurka mai ci ko na da zai gurfana a gaban doka. Sai dai ba a san yadda zai kaya tsakanin, wato idan Trump ya bayyana a gaban kotun ba. Sai dai lauyoyinsa sun ce lallai ba zai amince da aikata laifi ba akan tuhumar da ake masa na toshiyar dala 130,000 ga fitacciyar mai fina-finan batsan nan da kafin da aka yi zaɓe shi shekarar 2016 a zaɓen shugaban ƙasa bisa wata mu'amalar da ta taɓa shiga tsakaninsu shekaru 10 da ta shuɗe. Shi zargin da Trump ɗin ya daɗe yana musuntawa. Jami'an da ke da masaniya akan wannan tuhumar sun ce a makon da ya gabata ne masu taimakawa shari'a suka tuhumi tsohon shugaban kasar da laifuka sama da 30. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Prime Minister Malaysia Anwar Ibrahim ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasarsa ta shirya ta shiga tattaunawa da Beijing akan takaddaman kan tekun kudancin China da ake ciki. China tana ikirarin baki ɗayan tekun kudancin mallakar ta ce wani ruwa mai muhimmanci wurin kasuwancin ƙasa da ƙasa wanda ake bi da kimanin kayan dala triliyon 3 a duk shekara. A halin da ake ciki, ƙasashen Malaysia, Brunei, Filipino da kuma Taiwan da Vietnam su ma suna ikirarin mallakar wasu ɓangarorin tekun. A kodayaushe ta nan ne Amurka take bi da jirgin ruwan sojinta domin tabbatar da 'yancin zirga-zirgar ruwan ƙasa da ƙasa. Wani hukunci da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke a shekarar 2016 ya ce ikirarin da Beijing ke yi ba shi da tushi. Sai dai China ta ce tana kan bakanta saboda ba ta yarda da hukuncin ba.
To a gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanni, inda za mu fara da martanin hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki suka mayar kan harin ta'addancin nan da aka kai ranar Lahadi a jihar Kogi. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta yi allawa dai akan mummunan harin da wasu ƴan bindiga suka kai da ya halaka mutane da dama a jihar Kogin. A ranar Lahadin nan da ta gabata ne dai wasu ƴan bindigar suka kai harin a yankin Oganadibo dake cikin karamar hukumar Dakina a jihar Kogin, inda suka halaka jama'a da dama tare da jikkata wasu mutanen. Tuni dai gwamnatin jihar Kogin ta fitar da wata sanarwa da ke yin Allah wadai da wannan ta'addanci. Mr. Kensley Fango shine kwamishinan labarai na jihar Kogin.
The Oganadibo community in Dakina local government area of Kogi state
yace gwamnatin Kogi ta yi Allah wadai da wannan hari, kuma gwamnatin na daukar duk wasu matakai da suka wajaba na kare rayuka da kuma dukiyar al'umma. Kuma tuni gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya bada umarnin tura karin jami'an tsaro a yankin dangane da adadin mutanen da aka rasa kuwa a wannan hari. Ya ce har ya zuwa yanzu ba a tantance ba, domin kuwa jami'an tsaro na kan aikin tantancewar.
I may not be able to give you the number of casualties recorded because security agencies are currently doing a lot of investigations to ensure that the right thing is done.
A yanzu dai hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Kogin ta isa yankin da lamarin ya faru domin bada agaji ga waɗanda suka jikkata. Suma dai al'ummar jihar Kogin sun yi Allah wadai da wannan hari a wannan wata na Ramadan da al'ummar musulmi ke gabatar da ibadar azumi. Alhaji Aya Dalladi Musa shine shugaban kungiyar Izala a jihar Kogin.
A wannan watan Ramadan mafurma wata ne na zaman lafiya, wata ne na biyayya, wata ne na ibada, ba wata ne na tashin hankali ba. Duk wanda suke wannan kuma ba su kyauta ba. Rashin biyayya ne ga jakada farin manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don lokacin nan ne ya kamata a ce kowane musulmi a samu zaman lafiya. Zaman lafiya kuma mai sakaci, amma a ce wani yanzu zai tashi zai halaka mutane don wani abu na duniya, me zai faɗa a lahira? Wannan magana babu dadi, musamman su ci wannan watan Ramadan. Muna fata wanda suka samu rauni da sauran abubuwa, Allah sa kuma su wanye lafiya.
Jihar Kogin dai na fuskantar karin hare-hare na ƴan bindiga da ma masu garkuwa da jama'a, al'amarin da ke matukar buƙatar kulawa ta musamman domin shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ta gaida Mustapha, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda ya shafi shirin bayyana kadarori da shugabanni masu barin gado da ko kuma dai labaranmu na kashi na biyu.
Ana ƙara samun damuwa tsakanin manyan sojojin Amurka da jami'an leƙen asiri cewa amfani da hare-haren kutsen yanar gizo da na Rasha a lokacin yaƙi da take yi da Ukraine na haifar da wani sabon yaƙi na zamani, inda aka kawar da layi tsakanin fagen daga ta yanar sadarwa da fagen dawa na zahiri, tare da tunanin cewa duk wani hari zai iya zarce mizani. Maimakon haka, manyan jami'an suna gargaɗi cewa akwai yiwuwar abokar adawan Amurka su kalli ƙoƙarin da Moscow ke yi na kawar da Kyiv, kuma za su yanke shawarar cewa ba kawai suna buƙatar hare-haren haɗin gwiwa ta hanyar yanar gizo da dabarun soja kaɗai ba ne, amma harin yanar gizon ne na iya zama mafi kyawun zaɓinsa na farko. Wani babban jami'in tsaro ya shaida wa manema labarai yayin wani tattaunawa da ƙungiyar marubuta a kan tsaro a ranar Juma'a da ta gabata, yana mai cewa aikin da Rasha ke yi a Ukraine dangane da wuce gona da iri a wannan rikicin ya kamata ya zama babban abin damuwa ga mutane da dama. A ƙarshe, a wani mummunan rahoto da aka fitar a makon da ya gabata, Babban Bankin Duniya ya yi gargaɗi game da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin duniya zai fuskanta, wanda ka iya dawwama har zuwa goman shekaru masu zuwa. Matukar gwamnatoci a duk faɗin duniya ba su yi amfani da abin da ya kira manufofin ci gaba masu ɗorewa. Rahoton Bankin Duniya ya ce bunƙasar ɗaukacin abin da ke shigowa ƙasashe a cikin tsakanin shekarun 2022 zuwa 2030 yana kan hanyar sauka, saboda da kashi, wato da kimanin kashi 2.2 cikin ɗari. da ke zama ɗaya daga ɗaya a cikin ɗaya bisa biyu kenan na adadin abin da ya faru tsakanin shekarun 2000 da 2010. Ko da yake tattalin arzikin kasashe masu tasowa na karuwa, amma akwai yiwuwar zai yi kasa da kashi ɗaya bisa uku, wato daga kashi shida zuwa kashi hudu cikin ɗari kenan, a cewar rahoton da aka yi wa take rashin ci gaba na tsawon lokaci.
Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya, kuma muna aikin gafara saboda tangardan da aka samu. Yanzu kuma bari a ji rahotanninmu na biyu, ko rahotanmu na biyu wanda ya shafi shirin bayyana kadarori da shugabanni masu barin gado da masu jiran gado da kuma tsarin da ake bi da kuma dai muhimmancinsa. Madina Dauda, gare ki.
Bayyana kaddarori ga dukkanin masu mukamin gwamnati wajibi ne, kuma hukumar da'ar ma'aikata ta ce a shirye take za ta fara ba su form domin su bayyana kaddarorinsu kafin ranar 29 ga watan Mayu na wannan shekara, da wa'adin aikinsu zai kare. Waɗanda za su karɓi wannan form ɗin sune shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa Farfesa Yemi Oshibanjo, da gwamnoni 28 da ministoci 44 da hadimansu, 'yan majalisar dokokin ƙasa da na jihohi, da shugabannin ranan hukumomi kamar yadda aka tsara. Masanin kundin tsarin mulkin kasa Barista Mai Nasara Umar ya ƙarin haske akan lamarin.
A ƙarƙashin sashe na 172 zuwa 209 na tsarin mulkin Najeriya, an ba da wajibcin cewa dole ne ofisoshi waɗanda suke tun daga masinja har zuwa shugaban kasa dole ya biyayya ga wannan umarni, dole ya cika. Tun daga masinja, duk wani wanda yake yana ansa koda naira ɗaya ne daga aibatul malam gwamnati, tun daga shugaban kasa zuwa ministocin shi zuwa permanent secretary zuwa ambassador zuwa waɗanda suke manyan rike da mukaman sassa na gwamnati zuwa gwamnoni zuwa 'yan majalisa zuwa kwamishinoni zuwa shugaban ƙaramin hukuma kansiloli har da ma'aikata masu ɗauka albashin wata, duka kowa da kowa wannan doka ta shafi shi ƙarƙashin hurumin sashen 172 zuwa 209.
Idan bayyana ƙaddarori a lokacin kama aiki da kuma lokacin da wa'adin aiki zai ƙare na da amfani ga ma'aikaci da ƙasar, menene tasirin yin haka tunda mafi akasari ba abin dokar? Masanin harkokin siyasa kuma malami a jami'ar Bayes da ke nan Abuja, Farfesa Usman Muhammad, ya nazari cewa
wajibi ne mutane su san cewa kuɗaɗe na mutane alhakinsu ne, sannan kuma an ba da amana ne. To cikin ikon Allah wasu abubuwa da yawa za su canja a hankali in aka samu masu canjin. Ana iya samun mutum ɗaya a wuri wanda aka yarda da shi cewa zai iya canja al'amari, amma kuma za a iya fin ƙarfinsa, saboda akasarin mutane a ƙasan ba gaskiyan suke so ba, kuma rashawan suke so, danniyan suke so, cin hanci suke so, da kuma wasu ɗabi'u irin nasu na ƙasan. To haka Allah yake ɗauko shugabanni yana ɗorawa a kansu.
Shi kuwa ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk, ya tsokaci cewa
wannan dai tsari da ake yi na a ce a bada wani kadararka da lokacin da ka soma aiki da lokacin da baka soma ba, da duk ma wasu tsarika da yawa da ake yi har ma na kafa EFCC da ICPC da bin siyasar wato rashawa da ake yi a shugaban kasa ya ce zai zo ya yaki rashawa ya zo ki gama karuwa ta yi da sauransu, a gaskiya abu ne wanda yana cikin abin da za a iya cewa ginin kasar da aka yi yana cikin suminti da bulan da aka yi amfani da shi aka gina kasa, kuma idan ba koma aka yi gyara a wannan wurin ba za a ci gaba da samun matsala.
Haka nan ma abin ya shafi shugabanni da ke shirin shiga office, amma ya zuwa yanzu suna da sauran watanni uku su bayyana kaddarorin nasu. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ɗan ƙasa da hukuma
sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more yan ji.
Masore assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma. Da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Babu abin da ta damu talaka hankali fa matsaro.
Mu samu tsaro da zaman lafiya, mu koma gidajen mu inda iyalan mu ya kasance muna kiyo muna kasuwanci.
Abin da muke bukata na farko tsaro, na biyu muna bukatar ilimi, na uku muna bukatar yadda ake fama da tsadar rayuwar nan su tausaya mu talaka.
Yawan dabbobin namu ana samu amfani sosai. To haka ya kamata mu gane amfanin mu kuradiya, tunda mu ma yan kasa ne kamar kowa.
Yau shirin na dauke ne da bayanan yan Najeriya mazauna yankin kudu maso yammacin kasar game da abubuwan da suke sa ran samu daga sabbin gwamnatocin da aka zaba a kwanakin baya. A daga cewa
Afirka akwai wasu yan yunwa da suke karbo kurdi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma tashi hana su da gaggawa.
Madalla masuware, yayin da makonni kalilan suka rage a rantsar da sabbin shugabannin da za su ja ragamar gwamnatoci a Najeriya bayan kammala babban zaben kasar, yan Najeriya na ci gaba da bayyana abubuwan da suke sa ran gani a matakan gwamnatin tarayya da na gwamnatocin jihohi da za a girka nan gaba. Filin yan kasa da hukuma ya leka yankin kudu maso yammacin Najeriya, inda ya zanta da yan arewa mazauna can dangane da muradunsu ga sabbin gwamnatocin da za a kafa a ranar 29 ga watan Mayu na gobe idan Allah ya kai mu. Hassan Umar Tambol shine wakilin sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Badun na jihar Oyo, ya kuma tattauna da yan arewa mazauna can game da wannan batu.
A halin yanzu dai an kammala zaɓuɓɓukan gwamnoni yan majalisun jihohi da na tarayya tare da zaben shugaban ƙasa a Najeriya. Sai dai dan abin da ba a rasa ba, to ko mai yan Najeriya suke bukata ga sababbin shugabannin da aka zaba? Ga wasu yan Najeriya mazauna jihar Oyo Najeriya ga abin da suke bukata game da sababbin shugabannin.
Sunana Abubakar Dangirengero. Shugabannin Najeriya, abinda muke fata gare su tsaro. Najeriya babu tsaro, babu ilimi, babu hanyoyi ga mutane. Tsaro babu shi. Au an cuta ma mutane da yawa na Najeriya cikin dukiya, dukiyoyin da anka hana aka raba mutane da su. Abun yayi yawa, an kuma kashe mutane da yawa. Haka tsaro muna bukata ta ga sabon gwamnati mai tattalin shigowa. Hanyoyi babu. Dan ka zo sai ka yi jinya jikinka tsakaninka da kai da inda za kana, dan ka dawo sai ka yi jikinka tsakanin arewa da kudanci. In ka zo ka sauka ga gari sai ka jinya jiki, in saboda babu hanya sun yi ramu, babu hanyoyi, gwamnati ba ta yi ba, ko kuma ko ta ba da kwangila bayan an canje kuɗi ba yi ba.
Ta wace hanya kuke neman wannan tsaro?
To ta gwamnati ta sama ta Abuja,
wato kana nan shugaban kasa kenan.
A shugaban kasa da kuma gwamnonin, ai har da gwamnoni da shugaban kasa, shi shugaban kasa shi ababa, amma gwamnonin har da su, don an wani gwamnati ya sa yayi sako-sako abin na wuce wuri, don shi ya kawo wannan sakacin, shi ya kawo wannan lalura ta wahalar mutane. Amshe musu dukiya a wace su a gidajensu.
Suna Gaga Muhammad.
An yi zaben sababbin shugabanni. Waɗanne irin ayyuka kuke son waɗannan shugabanni su muku?
Abubuwan da muke so su mu da suna da yawa. Kana akwai ayyuka nan da ake yi na cigaba ga ƙasa. Kowa ya san da su, wanda yake duk mutumin da yake zai fito zai takara, akwai abubuwan da alƙawuran da yake dauka. Don yana so yake zan muku abubuwa wanda yake kuma da kanku za ku gane kun samu gwamnati. Kar a yi mana irin alƙawulla na baya. Don gwamnati baya ita duk wanda ɗan Najeriya in dai zai zama kanshi adalci bai ga abubuwan alƙawuran da an kai ba. Don ai kamfe da tsaro-tsaro kuma babu sai lalacewa irin yanzu. Ayin tattalin cewa za a talaka zai gani a ƙasa, talaka ko ya ga mugun abu a ƙasa, don talaka ga abin ci gaba ba. Tsakani da Allah, yanzu talaka kai kake da kuɗinka, ka je ka sa su a banki, wai sai in za ka je ciro sai ka sai, wani ci gaba ne? Kai kake da kamar miliyan 10 ko miliyan 5 a zo, wai ka zo a ce a baka 5,000 ko 6,000, wai yanzu na an fara ba da 20,000. To kai da kake da mai zakkuwa ya so saniya ga mutumin daji ko da je so wake ga mutumin ƙauye, ka zo da 20,000 mutumin da yake garin su ma babu sabis, ya za kai ka ci kai ka tura mai kuɗi? Kaga nan a takaice talaka bai ci gaba ba. Ayyaci mu babu abin da ta damu talaka hankali fa kamar tsaro, kuma talaka babu abin da yake so illai tsaro, don kudin gwamnati dama na mai aikin gwamnati ne. To kai mutumin da yake zanne lafiya da yake zuwa noma, sai ka noma abinci katon banza ya zo yace ba za ka dauka ba sai ka biya shi haraji, kuma shi ba gwamnati bane, kuma gwamnati ta san inda aka yi abubuwan nan. Mafi yawa duk wanda a cikin Najeriya in zai faɗi gaskiya akwai garuruwan da yake suna ji sun noma abinci ya kai daidai ta cire, amma yan ta da sun hana musu cire, kuma ina gwamnatin take ba ta san da wannan abubuwan ba.
A halin yanzu kana saran cewa waɗanga sababbin shugabanni da aka zaba a Najeriya, kamar da shugaban kasa da gwamnoni da sauransu da yan majalisa, za su cika alƙawarin da suka ɗauka muku?
Muna musu kyakkyawan zato, kuma muna musu fata Ubangiji kada Allah sa su mun alƙawari irin wannan waɗannan baya. Muna musu fata Allah sa alƙawarin suka ɗauka masu cikawa na. Ba mu fata a ce wata gwamnati ta tawo a ce gwamnogar ta wuce. Allah ya sa gwamnati da ka zaba ta yi wacce albarka.
Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka, ko yawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka, kowa ya gani zai zage ka, lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka, mun kudai don aikin talaka.
Ni Alhaji Abumaga,
me kuke bukata ga waɗannan sababbin shugabannin da aka zaba yanzu?
Shugabanni muna son su yi mana adalci, mu samu tsaro da zaman lafiya, mu koma gidajen mu inda iyalanmu ya kasance muna kiyo, muna kasuwanci, muna yin yadda muke so. Shine muke neman alheri gare su don Allah su ba mu gudunmuwa bisa ga zamantakewar mu da mursu.
A can baya kana cewa shugabanni kamar ba su yi muku adalci ba. A wani fanni ko wani sashe ne kake ganin shugabannin suka shude sun kasa?
A fannin da zama hulɗa gonakinmu da gidajenmu duka ba su mana adalci a kanshi ba, saboda mutum na son gidansu ba zai zauna ba, mutum na son gonar shi ba zai noma ba, saboda rashin tsaro, saboda bamu da tsaro gaskiya tsakanin da Allah. Yanzu kamar irin Zamfara, Kebbi, Sokoto, gaskiya akwai matsalar tsaro. Dukkan abin da mutum zai samu ya kasance baya gidansa ko baya noman gonarsa, abin da zai ci ya kasance ya mai karanci, akwai matsala gaskiya. Har yanzu tsaro muna da karamcin shi sosai, muna da karamcin tsaro sosai, amma muna fatan Allah shi kawo mana doki mu samu zaman lafiya.
Sunana Abdullahi Yauri.
Abdullahi, an zaɓi babban shugabanni, me kuke nema, kuke so ku gani ga waɗannan sababbin shugabanni?
Fatan mu dai a gare su wanda muka zaba, muna musu fatan Ubangiji Allah ya ba su ikon ya mana adalci. Amma ayyuka abin da muke bukata, na farko tsaro, na biyu muna bukata ilimi, na uku muna bukata yadda ake fama da tsadar rayuwar nan su tausaya mu talaka. Talaka yana cikin ukuba, domin irin halin da talaka yake ciki yanzu, ko asibiti mutum ya je in ya duba yana ganin irin halin da mutane suke fama da rashin kuɗi da rashin babu a samun kashi din nan kasuwanne ba kashi. Don haka muna neman sassaci, Allah ya mana sassaci shugabanni su yi mana adalci. Sadda lokacin da Buhari ya zo, muna cewa muna jin daɗi, Buhari ya hau, Buhari ya hau, za mu samu canji. Sai ya kasance mun samu canjin da ya zamanto hayyalinka waccan tsadar rayuwa da muke fama da ita. Misali, a lokacin ana sayar da shinkafa kamar naira 7,500, an waye gari muna sayar shinkafa 25,000. Ana sayar da taliya naira 150, mun waye gari muna sayar taliya 470. Muna sayan ororo naira 500, sai mu kowa muna sayar lita ororo naira 1,200.
Idan muka bar matakin ƙasa muka dawo a matakin jiha, a nan jihar Oyo, kamar shugabanni suna muku abin da a daidai?
Nan shugabannin jihar Oyo gurgudu suna kwatantawa, dai idan ka duba makarantun nan su, za ka ga makarantun nan su na gwamnati ba a biya. Yawanci ɗan takardun da ake ba ya rabe wuce a ce su karɓo 300 ga uwayensu, wasu takardu da za su ci gaba suna amfani da su. Amma duk wani abubuwa da makaranta ke yi sukan yi mana, inda ba private bace, makarantar gwamnati kyauta ne,
kuma ba tare da la'akarin cewa ku ba ɗan asalin jihar Oyo bane.
Babu bambanci, ba su da bambancin da suke mana bangaren wai su dibi cewa addini ko kuma bangarancin kabila babu. Dan haka muka tsaya muka dage, ko a zabe mun zo wajen zabe kuma mu nuna bambanci, ba mu nuna komai, mun zabi wanda muka ga cewa ya cancanta ne.
Sunana Magaji dan Malam Gada. Wanda
kai makiyayi ne?
Gore insha Allah.
Me kuke so wannan sabar gwamnati ta dawo karo na biyu ta yi muku a nan jihar Oyo?
To alhamdulillah, abin da muke bukata yana da yawa, sai dai mu fadi kadan. Na ɗaya dai muna neman tsaro ga mu makiyaya saboda dabbobin mu da sauransu. Sannan muna nema ai muna burtulla, sannan muna nema ai muna irin wuraren da ya zamanto makaranta, saboda ƴaƴan mu yanzu gaskiya muna so, yanzu ko ana so yau dan shi ya ilimi, saboda ilimi da asibiti kaga yana amfani da kowa da kowa. Allah insha Allah. Dam muna bukata ai muna dam, muna bukata kuma a sa muna sololi haske inda ya zamanto dabbobin mu, inda dare maciwci ko zai shigo iya ko sololi ana iya haskakawa a gani. Shine muke bukata a taimaka muna don Allah ai muna.
To kun makiyaya a nan jihar Oyo kuna da yawa, ba ha ganin cewa idan kuka ce ai muku duk waɗannan abubuwan da kalli su ba za su wa gwamnati nauyi?
Ina ba su ma gwamnati yawa, ai ko mu muna da kawan ci gaba, domin muna da kasunan jihar Oyo da suke da amfani da yawa, waɗanda ya zamanto ko ina akwai kasunan karori karori, kuma karorin nan ana samun amfani gare su. Mun ga in za saniya za ta shiga za a karbi 500, in za ta yi to za a karbi 1,400, kaga ko su ana samun ci gaba gare su. Yawan dabbobin namu ana samun amfani sosai, to haka ya kamata mu ma amfana ga kasunan nan, mu gane amfanin mu kuradiya, tunda mu ma ƴan ƙasa ne kamar kowa.
To Allah ya kyauta kuma ya tabbatar da muradi. Masu ware da haka shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau ya kammala, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Hassan Umaru Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A kasa duka mai mulkin kanta.
A gaishe ka ga sharhin jaridun Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da sharidar Le Sahel, wacce ta mai da hankali a game da ayyukan da shugaba Mohamed Bazoum ya gudanar a yayin da ya cika shekaru 2 da ɗare karagar mulki a ranar 2 ga watan Afrilu. Jaridar ta ce fannin ilimi na daga cikin fannonin da shugaban kasa ya fi baiwa fifiko a tsarin ayyukan da ke kunshe a program ɗinsa na Renaissance Act 3. Saboda haka a tsawon shekarun nan biyu na wa'adinsa na farko ya fara da gina ɗakunan karatu sama da 2,500 tare da bayar da kulawar musamman ga karatun yara 'yan mata, yayin da a ɗaya ɓangare malamai yake ɗaukar horo don ƙara samun gogewar da za ta ba su damar koyarwa cikin ƙwarewa da sanin makamar aiki. Jaridar Lanketer na cewa talaka na shan azaba a sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin abinci a wannan lokaci na azumin watan Ramadan, duk da alkawalin sassauta farashi da 'yan kasuwa suka yi a tantaunawarsu da ministan kasuwanci Alkash Alhada. Jaridar ta ce daga farkon watan Ramadan kawo yau, farashin kayan abinci na tashi a kowace safiya, lamarin da ya sa kayan kwalam da na ɗan abin kusa da baki suka gagari masu ƙaramin ƙarfi, a yayin da talauci da fatara suka addabi jama'a a wani lokacin da rashin matakan gwamnati ke ƙara jefa talaka cikin ƙangin rayuwa. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce gwamnatin jamhuriyar Niger da tarayyar Turai sun jaddada aniyar ci gaba da ba da gudunmuwa a ayyukan ɗaukar ɗawainiyar 'yan gudun hijirar da aka maido daga Libya a ƙarƙashin Projet ATM 2022-2024 wanda hukumar UNHCR ke da alhakin tafiyar da shi ta hanyar baiwa irin waɗannan 'yan gudun hijira da mutanen da aka maido daga Libya agajin gaggawa da matakan basu kariyar da dokokin ƙasa da ƙasa suka tanadi, da kuma samar da kyakkyawar fahimta a tsakanin su da jama'ar garuruwan da aka girke su, wato Yemai, Hamdallahi da Agades. Mu ƙarƙare da jaridar AIR-info da ke cewa jami'an tsaron Garda National sun kama wasu gaggan barayi da suka addabi jama'a da satar motoci a gundumar Cerozenin ta jihar Agades. Jerar ta ce dubun waɗannan ɓarayi ta cika ne bayan da suka arce da wata mota a kan hanyar Arlit zuwa Tagaza a ranar 1 ga watan nan na Afrilu. Faruwar lamarin ke da wuya, jami'an Garda National suka bi sawu, inda bayan wani lokaci na musayar wuta daga bisani an cafke waɗannan ɓarayi dauke da motoci kimanin 2 da suka sata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaishe ka ga darussan azumi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كنا تاري دون وانكو أحمد تجاني عثمان نوف شاربتو ونكي يميد مالان أوان شم صلاة تنسى ديكي يايش أجوما شين ونكي يكي بعد صلاة أولا تو ناجي دي وانا وطا وطا أزمي رمضان أبنكي أكماتا mu koyi mu yi ta'adantu da wa'annan halayyan nan, shine mu yi kokari mu sa tsoron Allah gaba, kamar yadda manzon Allah ke ce muna, da Allah ya ce muna la'allakum tattakun, kaga nan ya nuna mana tsoron Allah. Shine manzon Allah ke ce muna wani abu ne tsoron Allah. Tsoron Allah shine me? Imtisalul awamir, shine kamanta horo na Allah, waji tunabin nawahi da nisantan ababa na hane-hane da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya hane mu, fi zahiri a fili wal batini da boye. To mu yi kokari ba wannan azumi kurum za mu ji tsoron Allah ba. Tsoron Allah ana son shi ko ba yaushe ga bawa mu'mini ya zamo tsoron Allah na tare da shi, saboda tsoron Allah shi ne kai bisa kan komai. Kuma shi wannan azumin watan Ramadan yana ba mu darasi babba. Wani irin darasi ne? Za ka fahimci yanda yau rayuwa yake, yanda halin yunwa yake, yanda halin kishirwa yake. Yana ƙara mana tausayi, sai da manzon Allah mai tausayi ne. Yau kana nan, wani bawan Allah ya leko ya ce maka wallahi yunwa nake ji, to kai ma ai ka jarrabi azumi kaga yanda yake yake, shi yasa ka tausaya masa ka bashi. Kuma shi wannan azumin watan Ramadana a darasin da yake bamu yana nuna muna kulawa da bautan Allah. Kada ya zamo cikin azumi ne kurun za a ganmu ba mu wasa da safe da yamma da rana da daddare a ce kurun muna kulawa da ibadu. A'a, bayan ma an gama azumi mu yi kokari mu dore bisa kan wannan bautan Allah.
To, da fatan an amfana. Masu sauraro, a mana afuwa, ba labarai a takaice. Nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Bakeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Solomon Abu da kuma engineer mu na yanzu Jonas. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa kasance lafiya. Wassalam.